sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemani ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Litinin 17 ga watan Oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Ukraine ta ga sabon barna a jiya Lahadi sakamakon wutar ruka da aka buɗe mata. Sabon shugaban baiti malin Burtaniya ya nace cewa Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatin kasar kamar yadda ke niyya. Kana ta kiraye-kirayen zaman lafiya a Habasha yayin da fada ke ƙara ƙaruwa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya ofishin dan takarar jam'iyyar NNPP Rabi Musa Kwankwaso ya ce dan takarar ya ji zuwa zauren baje kolin manufofin dan takara a gidan Arewa na jihar Kaduna don zargin taron na da manufar marawa wani dan takara.
A za ka sa ka ce wai mai kishi-kishi, menene hujjanka, menene shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu idan dai lalacewa da ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya bamu ko ya bamu wani abu, wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma to mu ce mu ƴan Najeriya, to ƴan Najeriya ga wanda za ku zaɓa cin mu a fadin Allah.
Za kuma ku ji ƴan ƙasar Kamaru sun koka kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun katin shaidar ɗan ƙasa a ɗan shekarun nan. Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran. Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar ruka da aka buɗe mata a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin Rasha suka dora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware a kan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kyiv. A yayin da su kuma hukumomin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar Zaporozhye tare da raunata mutane shida. Ginin magajin gari na Donetsk wani bangare ne na yankin Ukraine da kwanan nan Rasha ta yi ikirarin ya zama nata. Ya lalace sosai inda jerin tagogin ginin suka wargaje, sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje. Motocin da ke kusa duka sun ƙone. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Gwamnatin Ukraine ba ta ɗau alhakin kai harin ba ko kuma ta ce komai a kai. Sabon shugaban baitul mali na Burtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Prime Minister Liz Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya, duk da cewa ala tilasta sauya manufofinta na tattalin arziki ɗan makonni kawai da fara aiki a matsayin Prime Minister. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci baitul mali bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani dan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwanni hannayen jarin ƙasar. Prime Minister ce ke jin ragamar komai a cewar Hunt. Tsohon sakataren harkokin waje da kiwon lafiya ya shaidawa BBC a lokacin da aka tambaye shi ko yanzu shine yake rike da dukkan madafin iko a titin Downing. Sannan a hankali Truss da Kwarteng sun bankaɗo muhimman abubuwa da suka shafi tattalin arzikinsu da suka haɗa da rage haraji da manyan masu samun kuɗin shiga da kuma dakatar da ƙarin harajin kamfanoni. Kafin Prime Minister ta bayar da kai bori ya hau game da tangaɗin da kasuwannin hannayen jarin ke yi da kuma yadda farin jininta ya fara dasashewa, don haka ta kori Kwarteng. Jami'an diflomasiyya na kira ga hukumomin tarayyar ƙasar Habasha da abokan hamayyarsu a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar da su amince da tsagaita buɗe wuta, yayin da ƙazaman faɗa ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar ƙarin matsalolin jinƙai. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana matuƙar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi kan faɗan da ake yi ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita bude wutar ba tare da wani sharadi ba ko da dawo da ayyukan jin kai. A farkon wannan wata ne ya kamata a gudanar da tattaunawar zaman lafiya karkashin jagorancin kungiyar AU a kasar Afrika ta Kudu, amma an dage shi saboda batutuwan da suka shafi kayan aiki da tsari. Bangarorin da ke fada da juna sun ce a shirye suke su shiga cikin wannan tsari, duk da cewa ana ci gaba da gwamza fada a yankin na Tigray. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karshen labaran duniya, amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ofishin dan takarar jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce dan takarar ya ki zuwa zauren baje kolin manufofin yan takara a gidan Arewa na jihar Kaduna dan zargin taron na da manufar marama wanda dan takara baya. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasir Adamu Elhikaya da karin bayani.
A doguwar takarda da NNPP ta tura zauren don bayyana dalilin rashin bayyana, ta ce ranar da aka gayyaci Kwankwaso ta zo daidai da zuwan wani dan takara, inda bincike daga bisani ya nuna dan takarar ba wani bane illa iyaka Atiku Abubakar na PDP. Jigon kamfen din NNPP Buba Galadima ya ce ba lalle sai Kwankwaso ya je zauren za a fahimci shi mai kishin Arewa ne ko ko yana da manufofi masu kyau don raya Arewa ba.
In yayi bayanai, in ya tafi wajen, ai ya riga ya bada kansa kenan, suna iya nunawa yayi bayanai waɗanda ba su gamsar ba na kishin Arewa, saboda haka wanda ya ba su kuɗi suka ci ko ma da bai bayani ba ana iya cewa shi ne. Ai shi yasa dan sun san Kwankwaso zai kada su a zabe ne, su yi kokarin amfani da malamai, su yi amfani da sarakuna, su yi kokarin amfani da masu fada aji da tsofin shugabannin ƙasa da waye, duka ba zai kai su ba ko ina. Yanzu suna amfani da ƴan boko da ƴan jari hujjan Arewa marasa aikin yi shi ma zaune.
Injiniya waɗannan manyan ƴan boko suke cewa marasa aikin yi fi ma zaune.
To me aikin su, me sana'arsu? Ni ga shi ina noma, ka zo in kai ka gona ta.
Nan take ɗaya daga masu shirya taron Hakim Baba Ahmad ya nisanta zauren da nuna bangare, yana mai cewa zargin ba shi da tushe.
Sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya, aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a so ba, ba a shirya ba, kuma wai an je wai kishin-kishin. To jama'a Allah, ya kamata mu zama manya. Na za ka sa ka ce wai wani kishin-kishin, mene ne hujjanka, mene ne shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu don dai lalacewa mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu, wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce ma 'yan Najeriya, to 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri? Haba jama'ar Allah, kai mafaɗin magana wawa ne, mijinta ba wawa ba ne. 'Yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki, kuma wanda ya ce ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba.
Daraktan gidan Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ya ce kasancewar gidan na marigayisar Daunan Sokoto ne, sa Ahmadu Bello don mai kyakkyawar manufa ga Arewa na da hurumi ya zo ya bayyana manufofinsa.
Ba ta kai irin wannan alladin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba, wanda ƙungiyoyi za su haɗu su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa ga wannan ƙasan, ba wai kaɗai Arewa kansa baki ɗaya, sai ka gaya ma me kake da shi, sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa kan waɗansu matsaloli da ya addabi wannan yanki namu, ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkata ga wani ɗan takara ba, wannan ba shi ne kiɗin ba. Manufofin ita ce kawai idan mutum ya zo ya zo gaya mana ga manufofinsa ga yadda zai aiwatar da su, sannan kuma zai tallafa mu yanki Arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gayya da sauran lardunan kishin ƙasar nan.
A zaben 2023 mai zuwa an samu ƙungiyoyi na Arewa masu nuna muradin gabatar da bukatun Arewa ga 'yan takara don yanke hamzari, da korafin cewa rashin yarjejeniya a baya ke sa yankin ke tashi wayam, kuma ba ikon cewa cas in an ce as. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gashe ka Nasiru Adamu Elhikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarshen labaran duniya.
Iran ta ce fursunoni hudu sun mutu sannan 66 suka jikkata a wata gobara da ta tashi a gidan yarin Evin na Tehran, wanda ake tsare da fursunonin siyasa da masu adawa da gwamnati. Tashar talabijin ta kasar a jiya Lahadi ta yaɗa wani faifan bidiyo da ke nuna cewa an samu kwanciyar hankali a wurin. Ma'aikatar shari'a ta ce mutanen hudu sun mutu ne sakamakon shakar hayaki kuma hudu daga ciki waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Gobarar ta tashi ne a ranar Asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a mako na biyar sakamakon mutuwar wata mace mai suna Mahasa Amini mai shekaru 22 a hannun jami'an 'yan sandan ƙasar saboda rashin rufe gashinta da hijabi. Kusan mutane 100 akasari daga Haiti waɗanda aka ceto daga cinkoson kwale-kwale a gabar tekun Florida sun rasa abinci da ruwan sha na tsawon kwanaki biyu a cewar jami'an tsaron gabar tekun Amurka. Wani jirgin sama mai saukar ungulu na tsaron bakin teku ya hango mutanen Haiti 96 da kuma fasinja kowanne daga Uganda da Bahamas kimanin kilomita 32 mil 20 gabas da Boca Raton, Florida. A makon jiya an tura su zuwa ga hukumomin Bahamas a jiya Lahadi. Fasinjojin sun shaidawa ma'aikatan jirgin ruwa cewa sun shafa mako guda a cikin teku kuma ba su da abinci da ruwa a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Jirgin ruwa mai tsawon mita 12 ya cika da mutane 53, mata 35 da kuma yara 10, inji rundunar tsaron gabar tekun a cikin wata sanarwa.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa Kamaru inda 'yan ƙasar suke kokawa kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun katin shaidar ɗan ƙasa a 'yan shekarun nan. Binciken da muka yi ya nuna cewa idan mutum ya yi kati sai ya wahala wajen karɓa. Wakilin muryar Amurka da ke Yaounde, Muhammad Bashir Laden, ya aiko mana da rahoton.
Tsakanin dogayen layukan da ke gaban ofishin 'yan sanda da halayen waɗanda ke aiki a cikin cibiyoyin samarwa, samun katin shaidar ɗan ƙasa ya zama jahannama ga mafi yawan 'yan ƙasar Kamaru. Bincike da muka yi ya nuna mana cewa idan mutum ya yi kati sai ya wahala wajen karɓa, sai ya haɗa da ƙarin wa'adi sau huɗu ko sau biyar ba tare da na ainihin ya fito ba. Daga baya sai a shawarce shi da ya sake yin wani kati. Idan bai da kuɗi sai su ki ƙara wa'adin tsohon katin. Abono Joseph kafinta ne, ya ƙosa da jiran fitowar katinsa. Yace wa muryar Amurka, muna da babban matsala wajen buga katin shaidar ɗan ƙasa. Za ka yi kati amma sai bayan shekara ɗaya ko biyu katin zai fito. Irene ƴar kasuwa ce, ita ma ta ƙara da cewa zama na tsawon shekara ɗaya ko biyu kana jiran kati shi ne babban wahala. Za a sa ka je lewacin ƙarin wa'adi har takardar ta lalace gaba ɗaya. Wasu kuma na ƙorafin cewa jami'an tsaro da ke bincike na ba su ciwon kai, inda wasu ke hana su shigewa da tsohon katin shaida. Wannan matsalar takan sa 'yan ƙasa su tunduma cikin cin hanci da rashawa domin kuɓuta daga hannun 'yan sanda, kamar yadda Irene ta bayyana. Kadan 'yan sanda suka tsare mu, dole ne mu biya su aƙalla dala 100 bayan sun fi kowa sanin matsalar da ake ciki. 'Yan ƙasa kuma na ɗauke da tambayoyi, in ji wata 'yar kasuwa mai suna Estelle. Gara gwamnati ta ƙara bincike ta duba inda matsala take. Shin wurin 'yan buga kati ne ko a ofishin 'yan sanda da aka bar wa alhakin rarraba katunan? Kadan ba a manta ba, a cikin shekarar 2016 an haɗa sabon katin shaida a ƙasar Kamaru tare da hoton launi na zamani, yayin da wasu ke ganin yana da wuya a ƙirƙira sabon nau'in katin shaida. Wasu kuma sun ce ƙirƙira ba ta da muhimmanci idan ba za su iya mallakar kamar katin su kai tsaye ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A kai da Muhammad Bashir Laden da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya. Me yasa babban kadin wanda ba a yi wa adalci ba ta lamarin rayuwa irin gado, fanshan ma'aikata, take haƙƙin dan adam, yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. A yau za ku ji cewa mutumin da ya sayi gonar zinarin nan a jihar Yobe ya kafe kan matsayarsa ta sai dai a tafi kotu. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kumar. A shirin mu da ya gabata mun ji bayanin hakimin yankin Bulabulin da ke da Maturu Kalla da Mursama kan batun gonan nan da ake magana ta zinari a jihar Yobe, inda ya ce ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya sai dai batun tabbatar da adalci. Hakimin ya ce duk da sa bakinsa hakan bai sa wanda ya sayi gonar wani ma'aikacin gwamnati Zakar Abdulkadir sassautowa don a warware takaddamar ba, inda ya nace sai dai a kai shi kara kotu. Shirin ciki da gaskiya ya nasara samun Zakar, wanda ya ci gaba da rana tabbatun shi dai ya sayi gona, kuma ba zai amince bayan shekaru a zo a ci akwai wani kuɗi da bai gama biya ba.
Matsayina uban yaron ba yana nan ba?
Eh nan.
Uban yaron ya je ya sayar mu gona. To, wani matsayin zan sake magana?
Eh, abin da suke faɗa shi ne wannan sashin nasu da suke da wannan zinari da suke magana cewa baya cikin inda suka sayar ma.
Dinari suke magana baya cikin inda suke magana? Ai, da ya ta mun san zai ɗauki sample ya je Kaduna ya kawo musu result. Sun ba ni result ne?
Ina ga ne.
Ai, da shi copy ne da copy na sample nasu. Sun ba ni ne? Cewa magana kiyari mun zanna da shi min sayin duka ya ba ni COVID na wani? Sai ba ni copy na ba. Ke sa da shi ba adalci a cikin zancen.
To yanzu kai Alhaji Zakari me kike so a yi maka kai ma amma adalci din?
Ah, me nake wa shi abin da za su yi mana ba mun bar da Allah ba? Ba Allah na tare da mu ba?
Wato abin da ake magana Alhaji Zakari kai ka ce ba za ka amince da komai ba, duk wanda yake kalubalantar ka kan wannan abun ya je a ga mu a kotu maimakon sulhu da ake so a yi.
Sulhu ai ban ki sulhu ba yi. Akwai sulhu da uban yaron da yake ya sai mu gwara, akwai sulhu da dai yake ne, akwai sulhu da nake da shi dai. Akwai sulhu da zan yi da shi fiye da uba ya ce a ta ta uban bai mutu ba ina raye ɗaya ce da bai yadda ba an taɓa ya ina da uban ya wuce ne dai a kayan gado zai magana komai daidai ne amma gaban hajji ne uba ya ce a sai mu bana saboda Allah.
Eh, Alhaji Zakari maganar da ake an ji kafin gonar wajen shekaru 17 ne ko 8 da suka wuce. Amma abin da ake magana shi ne akwai ɓangaren gonan wanda baya cikin cinikin da kuka yi.
Haka ya ce?
Eh.
Ai, mu ajiye mai kula ne ya rinka yaƙi.
Waye shi baban?
Eh. Shi ya ce akwai ajiyar shi tun farko muka ce ɗauke ajiyar shi. Farkon maganar da muka yi ya yi tono guri uku bai ga mu ga abin da ya faru ba. Kuma masu garin wanda Kaduna suna nan. Mun yi da su. To me yake nema da ni? Sauro bayan shekara 17 ya zura newa ce akwai gol a gurin. A ce gol ku ɗauke ta masu damar su ta tono-tono su. Daga babu ce akwai hukuntu 10,000 ka tuna 10,000 ka wasu yanzu kana tambaya 10,000. Cinin kira muka yi.
Eh, ma'ana sauran waɗannan kuɗin ina zuwa Alhaji Zakari waɗannan naira 10,000 in an yi yanzu shekara 18 ko 17 kana jin darajarsu na wani.
jishe kira zubo wa saka nata mbalu gwane inye na bina wa itambena kungo na loka chumwa hali ya ndu teza jishe la itambena duu goma
alai zakari loka chunda muka tembe hakimi da tunda abungi hake ya roja nsari kinda maturuma si hakimi hake loka chunda kukai wanda nchiniki mbasu masani wa kwenyine zakani mkukawai
to feeling deke jiyungiranshi lan antabe tukasiriana da tukeda ne puloteno akasiya da watu ya tukeda chigi bale gwane da ta chengeji
yanzu dai akai
duk agreement please my dear ya duk agreement da kake da flote duk a dawo tura kai sanin nashi
shugaban zaron sulhu wanda kazalika shine mai taimakawa gwamnatin jihar Yobe mai malabu ne kan lamarin addini Sheikh Babagana Mallam Kyari ya bayyana wannan fili zaman da zauren su yayi da ko matsayin da suka cimma
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Amma ba'du. Masu sauraron mu a wannan gidan radio mai alfarma mai daraja wanda yake tsaga gaskiya tsakanin gaskiya da gaskiya wato BOA nake nika sallama ga dukkan masu sauraron sunana an fi sani na Ustaz Babagana Mallam Kyari mai baiwa gwamnatin jihar Yobe shawara kan harkokin addini kuma har yanzu ni mai shugaban zauren sulhu na jihar Yobe. Alhamdulillah mun yi zama na daya mun yi zama na biyu akan wannan ga dukkan bangarori guda biyu da kuma waɗanda abun ma ya shafa dadin abun hada hakimi da da ake zargin sa da wani handama ko babakeri akan wannan a zaman mu na daya ma mun Allah ya taimake mu an warware a cikin bahasin da muka bayar aka tabbata cewa hakimi babu hannunsa a cikin wannan maimakon ma a zarge shi gonda a bashi takardar yabo da sauransu a zaman mu na biyu mun bi bahasi a kusan binciken da kwamitin zauren sulhu na jihar Yobe ta yi ma maganan zinari ko abin da ya kamanci zinari kusan ma babu a wannan wurin to amma babban abin da muka lura hakika gonan nan da ake magana komai kankantinsa shi mai korafi akwai hakkinsa gaskiya wanda ya kamata wanda ya siya wannan gurin ya sake nemi mishi hakkinsa ya Allah a gurin akwai zinari a bakar kasa ne tabo ne akwai bangaren da bai biya ba kuma a zaman mu na biyu shi zakari ya tabbata cewa hakan yake to sai muka so aka samu haɗin kai tsakanin lawanin gurin da bulaman gurin da shi hakimi da kuma su ɗayan wannan dattijo da suke masu korafi a wannan wuri duk sun bada haɗin kai da bisa gari ga zauren sulhu mu a sasanta mu iya inda bai biya ɗin nan ba haƙƙin mu ya biya mana mun goga wannan Haji Nasiru ma sauraron mun goga wannan matsayin amma Allah da yake ga shi zakari wanda ya sai wannan guri haƙiƙan ce ce gaskiya shi ba wannan guri sai yayi kuma ya biya to nace Haji Zakari me zaka ce da wannan korafi yace a ni ba wannan wani korafi in mutum da korafi a kai na yaje ga hanyar kotu to ma sauraro kun sani mu zauren sulhu aikin mu sulhu ne sasantawa ne da daidaitawa wanda sharadin mu shine bangalori guda biyu mai korafi da wanda yake korafi a kansa suka daidaitu suka ce to a sasanta mu to nan ne muke samun galaba amma yayin da bangare daya bangare yace shi bai yarda da sulhu ba a je kotu to mun shi kiran lalai wushi za mu iya rubuta report namu akan wannan case mai korafi yace to zan tafi kotu in ya tafi kotu kuma sai mu aikawa kotu ga zaman da muka yi kan wannan abin ga bahasin da muka yi kafin ka yanke hukunci ga kuma suka saurari wannan kara to zauren sulhu fa yayi zama na da yana zama biyu ga kuma abin da muka yi mu ne shine iyakacin mu amma tun daga wannan zaman namu ya kusan wata uku su masu korafi mun ba su hanya ku tafi kotu ku bi haƙƙinku mu ga iyakacin mu to har yanzu su ba su yi kotu ba da kaga anan mu ba mu da abin da zamu ce kuma ba zamu iya kaiwa kara ba don mu ba masu haƙƙi ba ne
idan watakila mai sauraro zai tuna a shirin mu da ya gabata Musa Umar Amadu don waɗanda suka mallaki gonan na ainihi ya ce ba su da ƙarfin da a halin yanzu za su yi zuwa kotu domin neman haƙƙinsu don haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyin su musamman abokin aiki na Nasir Alim Alkaya ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla an gaishe ka Sarfilu Hashin Gumel masu sauraro yanzu kuma
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
a ba daukan bafilata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura yayan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
ko wallahi ku sani wa'annan da an talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su hoho
menene hoho
ibu
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alkaya ku kasance da muryar Amurka
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
takaicen Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon mutar ruka da aka bude mata a yayin da kuma jami'in yankin masu ra'ayin Russia suka dora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk dake karkashin ikon yan aware akan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev a yayin da su kuma hukumomin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Russia sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar Zaporozhye tare da raunata mutane shida. Ginin magajin garin na Donetsk wani bangare ne na yankin Ukraine da kwanan nan Russia ta yi ikirarin ya wargaje sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje motoci da ke kusa da wurin sun kone. Sabon shugaban baitul malami na Burtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Prime Minister Liz Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya duk da cewa alati da ta sauya manufofinta na tattalin arziki yan makonni kawai da fara aiki a matsayin Prime Minister. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci baitul malami bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani dan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa rudu a kasuwannin hannayen jarin kasar. Jami'an diplomasiya na kira ga hukumomin tarayyar kasar Habasha da abokan hamayyar su a yankin Tigray dake arewacin kasar da su amince da tsagaita bude wuta yayin da kazaman fada ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar karin matsalolin jin kai. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Mahmad ya bayyana matukar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi kan fadin da ake yi. Ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita bude wutar ba tare da wani sharadi ba da dawo da ayyukan jinkai.
Sauraro anan muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Tatiya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu ne yace taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Assalamu.